Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 2441 da kuma 60 haka kuma kuna iya kama shirin namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani da Saroniya da Fara'a da kuma FM Nomad ko kuma dai ku kama shirin namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku barhaban lali a shirin mu na daren ranar Alhamis 25 ga watan Mayu. Bayan labaran duniya za ku ji inda aka kwana game da sace dalibai 6 a Lagos din Najeriya. Za kuma aji cewa kungiyar manyan ma'aikatan kamfanonin mai a Najeriya na kira gwamnatin Najeriya da ta fara hakar mai a arewacin Najeriya. Muna kuma tafi da labaran wasanni kuma a kira yau dai za a kira lambar mu a bayyana ra'ayoyi kan tabukawa ko akasin haka da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi a tsawon shekaru biyu. Kamar kullum lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2022655. Yanzu kam sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Shugaban Amurka Donald Trump yayi wa shugabannin kungiyar kawancen tsaron NATO lacca akan yadda ba sa biyan kasan kuɗin da ya kamata akan sha'anin tsaro. Ya kuma ce kamata yayi kungiyar ta maida hankali akan yaki da ta'addanci. Da yake jawabi gaban shugabannin kungiyar a birnin Brussels, shugaba Trump ya ce dole ne kungiyar NATO ta maida hankali matuƙa akan yaki da ta'addanci da batun baki ɗan gudun hijira da kuma barazanar Rasha da kuma ta gabashi da kudancin iyakokin NATO. Waɗannan muhimman batutuwan na tsaro su ne dalilan da suka sanya kai tsaye na fadawa Sakatare Stoltenberg da mambobin kungiyar kawancen cewa yanzu dole ne mambobin kungiyar su ba da tasu gudunmuwar su kuma sauke hakkin da ya rataya a wuyansu ta bangaren kuɗi. Ya kara da cewa cikin mambobi 28, 23 ba sa biyan abin da ya kamata su biya. Hakan bai yi adalci ga jama'ar Amurka ba. Trump ya kuma ce harin bom din da aka kai kwanan nan a birnin Manchester na nuna zurfin kalubalen ta'addancin da muke fuskanta.
A yanzu haka ana rike da mutane takwas dangane da harin bom na kunar bakin waken nan da aka kai lokacin wasan wata mawakiya a birnin Manchester na kasar Ingila. Ciki har da wasu mutane biyun da aka damke a lokacin samaman yau Alhamis. An kuma saki wata mace ba tare da tuhumar taba da wani abu a bayan da aka kama ta jiya Laraba lokacin samame kan wani gida da ke arewa da birnin na Manchester. Babban baturen yan sanda na birnin Manchester da ke waye Ian Hopkins ya ce aiki ya buwayi jami'ansa a cikin ɗan kwanakin nan, amma kuma suna ci gaba da samun wato yin wannan binciken. Ya faɗa yau Alhamis cewa ina son in tabbatar wa al'umma cewa kamakaman da muke yi suna da matuƙar muhimmanci. Binciken gidaje da muka yi kuma ya bankaɗo wasu kayayyakin da muka yi imanin cewa suna da muhimmanci sosai ga wannan binciken. Yan sanda ba su bayar da wani bayani na irin alakar da ke tsakanin mutanen da aka kama da kuma harin na bom din ba. A yau Alhamis da safe an yi zaman shiru na ɗan wani lokaci a birnin Manchester saboda jimamin waɗanda suka rasa rayukansu a harin.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Fiye da shekaru 50 kenan ake tunawa da ranar 25 ga watan Mayu a fadin duniya, musamman ma a nahiyar Afirka, don bikin tunawa da kasancewar nahiyar da haɗin kanta. Wannan ita ce ranar da aka kafa kungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka da ake kira OAU a takaice, wadda a yanzu ake kira kungiyar tarayyar Afirka, wato ranar ta 25 ga watan Mayu na shekarar 1963. Bikin tunawa da Afirka a gare ni ba wai kawai duba irin gudunmuwar da Afirka ta bada ga sauran duniya bane, ko da santa ko da ƙarfi da yaji, ta hanyar cinikin bayi, yaƙi da mulkin mallaka, amma ina duban shi ta hanyar cinikayya da musayar al'adu da ci gaban al'umma, da kuma duba yadda Afirka ta ƙaru, ta samu ci gaba daga wasu ƙasashen da suka riga suka ci gaba, a cewar Muhammad Saliu Kamara, shugaban sashen nazarin Afirka a Jami'ar Howard da ke Washington. ya kuma ce a yau nahiyar Afirka na ɗaya daga cikin nahiyoyin da suka fi yawan matasa daga shekaru 35 zuwa ƙasa. Waɗannan matasan tamkar wata kaddara ce a cewa kamera amma kuma akwai ƙalubale. Ana samun ci gaba ta fannin ilimin matasa a kusan kowace ƙasa a nahiyar Afirka cikin shekaru 20 zuwa 25 da suka gabata. Amma sai dai kuma rashin aikin yi ya ƙara a cewar kamera.
Wani jirgin ruwan yakin Amurka ya wuce dab da wani karamin tsibirin da China ke rike da shi a tekun kudancin China. A wani abu da ake dauka a zaman matakin alubalantar ikirarin mallakar wasu yankuna da China ke yi a wannan tekun. Jami'an sojan Amurka sun ce wannan jirgin ruwan yakin mai suna USS Dewey ya wuce ta wani yankin ruwa mai nisan kilomita 22 daga gabar tsibirin Mischief Reef wanda ke cikin jerin tsibirin da ake kira Spratly Island na tekun kudancin China. Major Jamie Davis mai magana da yawun rundunar sojan Amurka ya fidda sanarwar da ke cewa Amurka na ci gaba da gudanar da ayyukanta da zamar tabbatar da yancin bi ta kan teku a hanyoyin ruwa na ƙasa da ƙasa. Wannan shine mataki irinsa na farko da Amurka ta dauka tun lokacin da shugaba Trump ya hau kan mulki. To labaran duniya aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mu fara yada zangon a Lagos din Najeriya inda wakilinmu Babangida Jibrin ke tafa da labarin sace dalibai shida da wasu ƴan bindiga suka yi. Babangida.
Rawatanni da ke fitowa daga karamar hukumar IFE a jihar Lagos na cewa yanzu haka wasu dalibai guda shida sun bace sama ko ƙasa sakamakon harin da wasu ƴan bindiga suka kai a makarantar nasu da wanda ke mallakar gwamnatin jihar Lagos. Su dai waɗannan ƴan bindiga da ake kyautata sun cewa masu garkuwa da mutane ne sun sace dalibai guda shida da kuma shugabannin makarantu guda biyu. Kodayake har yanzu babu wani cikakken rahoto daga jami'an ƴan sanda na rundunar jihar Lagos, amma dan majalisar wakilai daga jihar Lagos mai wakiltar mazabar Ife inda wannan lamari ya faru, Honorable Wale Raji ya gabatar da kukansa ga majalisar wakilan na yin kira ga babban Secretary General ƴan sandan Najeriya Idris Ibrahim da kuma Commissioner ƴan sandan jihar Lagos da su tashi tsaye wajen ganin sun ceto waɗannan yara da aka sace. Wannan dai ba shine karan farko ko na biyu ko ma na uku da ake bada rahotannin sace yara a makarantunsu ba tsakanin jihohin Lagos da kuma jihar Ogun ko a watannin da suka gabata, sai da wasu ƴan bindiga suka yi garkuwa da wasu ɗalibai da ke makarantar ƙasar Turkiya da ke jihar Ogun. Inda kuma wannan hari da aka kai wannan makaranta da ke Ife shine na biyu da ƴan bindigan suka kai, banda wanda suka kai a shekarar bara inda nan ma suka yi garkuwa da wasu ɗalibai da wanda daga baya kuma aka sako ɗaliban, inda kuma ƴan sanda suka ce sun kama waɗanda ke garkuwa da mutanen. To ko al'umma ke ji game da wannan
gaskiya ta barbarewa abu ya kai matuƙa za a ce kamar ƙasarmu Najeriya da muke da jami'an tsaro akwai soja akwai ɗan sanda a ci wannan tana faruwa ba abin da suka yi.
Amma ba ganin su ma ƴan jami'an tsaro ba su da horar?
Eh gaskiya ba abin da zan ce kawai su jami'an tsaron Najeriya gaskiya rashin kishin ƙasa ne ke damun su.
Ra'ayina shine ya kamata gwamnati ta tsaya ta diba wannan lamari da kai da muhimmanci, saboda wannan abu ba shi bane kari na harko.
Kokarin jin ta bakin rundunar ƴan sandan jihar Lagos dai lamarin ya citara baban yaji firin murai Amurka daga Lagos.
To a gaida baban gida daga Lagos kuma sai Adamawa, inda kungiyar manyan ma'aikatan kamfanonin mai na wato ta Pengasan ta ƙasa baki ɗaya ta yi taro ta kuma kira gwamnatin Najeriya da ta fara haƙo mai a arewacin Najeriya. Sanusi Adamu gare ka.
Yayin da kungiyar kasashe masu sarrafa man fetur OPEC ke duba yiwuwar ƙara yawan gangan mai da suke hakawa da daga farashin mai a kasuwannin duniya a birnin Vienna na ƙasar Australia, kungiyar manyan ma'aikata na kamfanoni masu sarrafa man fetur da gas ta ƙasa a bayan zaman taronta da ta yi a Yola Fadar jihar Adamawa ta yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta himmantu wajen neman albarkatun man fetur a arewacin ƙasar. Dr. Mohammed Ibrahim, ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da kasidu, ya yi mini bayanin dalilinsu na yin wannan kirar.
Idan muka duba kamar kasar America da Saudi Arabia da irin su kamar kasashe kamar su Iran da Iraq zamu ga cewa inda ma aka fi samun tattalin arzikin bin fetur an fi samu ne a wajajen Sahara da kuma inda akwai amada saboda haka gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada karfi wajen neman arzikin bin fetur a nan arewacin Najeriya inda muke cewa inland basins idan muka duba abin da yake faruwa misali a Chad kasar Chad da Niger zamu ga cewa su ne kasashe da ba su da teku amma yau alhamdulillah suna hakan bai hatta ma da falle ma inda ma yake sarrafa man suna da su
to amma ko baya ganin neman tsarin rijiyoyin man a lokacin da duniya ke neman wasu hanyoyi na samar da wani makamashi da zai maye gurbin man fetur da ake fargaban da iya karewa nan da wasu yan shekaru masu zuwa ga kuma batun nan na gurbatar muhalli ga bayanin masanin kan makamashi Dr. Muhammad Ibrahim
abin da ake fadi shine wato saboda abin da ke faruwa yanzu a duniya gabaɗaya a musamman na harkar hamada shine ake ganin cewa kamar man fetur din da shekaru da za su zo zamu ga cewa za a daina amfani da man fetur za a amfani da kamar rana haka da kuma iska wajen neman abin da ake cewa kamar energy to shine muka nuna cewa ai magana ba haka take ba man fetur har nan shekara 2040 man fetur zai karance abu ne wanda dole fa yana da muhimmanci ga duniya gabaɗaya
da yake magana kan aniyar gwamnatin Najeriya na soma aikin neman man fetur a tafkin Chadi biyo bayan galabar da askarawan Najeriya suka samu kan yan kungiyar Boko Haram shugaban kungiyar manyan ma'aikata na kamfanoni masu sarrafa man fetur ta kasa Comrade Francis Olabode Johnson ya nuna goyon bayan kungiyar yana mai fadin kamata ya yi gwamnatin tarayya ta sauya tunaninta na sayar da matatun mai ga yan kasuwa
we support it and whatever the government has resolved to do we as a recognized labor are ready to partner with them in the oil and gas
Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adamawa Najeriya
to gaida Sanusi an jima kadan za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan burgewa ko rashin burgewar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari wadda ke gab da cika shekaru biyu kan gadan mulki kafin nan ga sahabo
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655
to da alamar muna da wani malami daga Nasarawa wake kallai
to assalamu alaikum sakin Hausa muryar Abuja kuna tare da Rufai kakan Zaria daga jihar Nasarawa tarayyar Najeriya
to Rufai muna jin ka
to hakika dangane da cikin shekaru biyu da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta kusa yi a yau to gaskiya wannan gwamnati sai dai mu yi mata fatan alkhairi Allah ya sa wannan gwamnati a kudurorin da ta sa a gaba Allah ya ba ta sa'a domin wannan gwamnati babu abun da zamu ce sai dai mu ce Allah ya saka mata da alkhairi
to Malam Nasarawa mun gode da ra'ayinka daga Nasarawa bari mu kada azarai a Bauchi wake kala azarai
kana magana da Malam Lakani azarai da barmu kafu
to Malam muna jin ka
yawa ba abin da zamu ce sai dai mu gode Ubangiji saboda gwamnatin Buhari ta kawo sauye-sauye da dama kuma mun canji da muka zaba alhamdulillah mun ganci
to Malam Azarai
ko ta bangare
to ci gaba
ko ta bangaren tsaro haka mun san daga yanda muka fito ko mun san daga yanda muke a zuwa yau
to mun gode da ra'ayinka Malam Azarai har yanzu dai muna Bauchin Yakubu wake kallai a Bauchin
Sani makani ke kafin madaki karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi
to Malam Sani muna jin ka
alhamdulillah alhamdulillah mun gode Allah ya kawo mana gwamnatin da muka ji dadi gwamnatin Muhammadu Buhari mun ba mu taba jin dadi a yanda muka samu kamar tsaro ya samar da aiki da ni'imomi wanda muka samu gaskiya mun ji dadi alhamdulillah gwamnatin nan tayi kokari kware da gaske
to mun gode da ra'ayin ku mutanen Bauchi daga Bauchi bari mu je mu Kaduna garin gwamnati wake kallai a Kaduna
oh salama shi barka da lasariya
kai ma barka da
sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya
muna jin ka Murtala
to gaskiya daidai gurgudu mun yaba mu wannan gwamnati amma magana ta gaskiya akwai sauran aiki a gaban su duba da kaga ko alƙawura ma musamman da suke matasa lokacin kamfe da makamanta ka duk da dai ma dan jami'an ne to akwai alƙawuran da yana da bukata mu gaba nan an tabbatar sun fita hada file din su an rufe an gama da su an haruwar su to abin da nake fara tuna musu kenan
wato kamar su ne da me fa
kaga da an ce za a bada marasa aiki 2500 ga misali matasa ban san ko an fara wani yanki ba amma dai har yanzu nan kan saura dai tun ba mu gan shi ba kaga ni ko so da kuma makamantan ire-iren wa'annan ya kamata a ce bana so sai na tsoyata abin ne ya kamata a ce dai alƙawarin da dai gurgudu da fatan Allah ba su san cikawa.
To mun gode da wannan bayaninka da fatan kuma hukuma ta ji. Har yanzu dai mun makale a Kaduna. Wake kallon a Kaduna.
Ya wuce da yamma da shi karamar hukumar Kaduna jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To malam ya umuna jin ka.
To alhamdulillah shi ba abin da zamu cewa Allah sai godiya saboda wannan gwamnati an samu ci gaba matuƙa gaya. Duka dai ba da alsa kalubale ba kamar yanda dama rayuwar dan Adam. Bata tafiya sai da wannan kalubale. In ka duba fannin tsaro, maganar ainihin yaki da cin hanci da rashawar nan, da kuma ainihin shi kanshi maganar tattalin arzikin nan. To abin kawai da yake gaba wannan gwamnati, kamar inda ta ɗauko tsari na bunƙasa ƙasa da abinci, to da Allah ta ci gaba da yi, kar a buɗe boda don saboda Najeriya ta ciyar da kanta. Da in an ganka manomi an ɗauke ka wahalalle ne. To yanzu arziki ya koma ƙauye, arziki ya koma gida, ya koma gona. Muna godiya ga wannan gwamnati, Allah shi kara ma kuma wannan baba lafiya. Nagode.
To mun gode da ra'ayinka. Bari mu je mu Taraba. Wake kallon ya Taraba.
Kuna magana da Jenga Tangore da Taraba Karin Lamdo.
Muna
gazar Bambur.
To muna jinka.
A gaskiya Baba Buhari na shiga shekara biyu mun gode masa. Jaririn gashi mun talaka mun samu amfani a noman kasa mu buna ka da dan sanyin ka zagar ka jiwu. Manyan mu dan za mu kudi ba su da aikin yi ba su da komi sai dai su jin rola da kudi kai suna ajiya mota suna yasa neman mata da jiya amma yanzu ka ga gashi na yau mulki ya sa kowa ya koma noma hankalin kowa ta zo gida. To mun gode kuwa da fannin tsaro.
To mun gode malam na Taraba. Bari mu je mu kafin madaki ina jin bauchi kenan. Wake kallayi.
Assalamu alaikum. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. Wannan gwamnati gaskiya a shekara biyu babu abin da zamu ce mata sai dai mu ce Allah ya saka mata da alheri na gwamnati Muhammadu Buhari saboda mun samu tsaro a kasar mu musamman mu ɗan arewa maso gabas. A da ba ma iya fita kasuwanninmu da masallaci da wajen masana'antu da wajen aikin gwamnati. Amma yanzu a wannan gwamnati na Muhammadu Buhari kowa yana fita ya nemi abinci ya kuma yi kasuwancinsa aiki kuma ya bunƙasa. Sannan idan ka dawo maganar noma ɗin yau Najeriya kowa ya tsaya da kafafunsa musamman masu noma su ne masu jin daɗi masu kuɗi yawancinsu masu ne da suka fi aikin makka. Saboda noman da suka yi suka bun wannan gwamnati ta bunƙasa noma muna mata fata alheri Muhammadu Buhari kuma Allah ya kara masa lafiya kasan mu Najeriya Allah ya taimake ta.
To mun gode malam na kafin madaki. Bari mu je mu can Kurmi Bayelsa. Wake kan layi a Bayelsa.
Assalamu alaikum Alhaji Hayatu.
To Alhaji muna jin ka.
To malam Mustafa ina muku fatan alheri.
To muna maka fatan alheri Ibrahim ne. Ci gaba.
To alhamdulillah mukin General Muhammadu Buhari babu abin da zamu ci sai mu ce Allah ya saka mishi da yadin kuma Allah shi ba babu lafiya saboda koyewani mutu babu ya bi ya tarihin da ban taba gani ba a rayuwata a talmin mai sojoji sai shi duk mai shigo mun shigo gobin da an kai ba a taba yin shugaba mai adalci ba irin Babaka Buhari ubangiji Allah duk masu nishi tsabo dogon kafa a cikin shi ubangiji Allah shi kawar da su Allah shi ba mu zaman lafiya.
To mun gode sosai malam na Allah ya karba du'a mun gode sosai. Bari mu je mu Kebi. Wake kala Kebi. To muna jin ka.
Kana ji na?
Eh
malam barka da aiki.
Barka da warhaka.
Lafiya
lau.
Hello?
Ya lafiya muna jin ka. Ci gaba bayyana ra'ayinka. Mun gode. Yawa, ci gaba.
Yawa, ci gaba. Kana ji na?
Muna jin ka sosai bai ka ba. Oh my god. To bari mu je mu Kaduna. Wake kallon ya Kaduna?
Malam Ibrahim ka almasi barka da dare.
Barka da warhaka.
sunana Alhaji Musan Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Kware mun dago ka, ci gaba.
To alhamdulillah idan muka dauki wannan al'amari na maganar mulkin Buhari shekara biyu, jojo dai dan adam ba ka raba shi da korafi da wani kuka da wani karafi. To mu da muke da especially mu da muke ɗan arewa, to muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mana Malam Muhammadu Buhari, saboda mu mun san abin da ke faruwa. Abin da yake kana cikin masallaci kana sallah an sa maka bomb, kana cikin coci kana ibada an sa maka bomb, an riga an gama da Adamawa, an gama da Maiduguri, an gama da Bauchi, an zo Kano, an shigo Kaduna. To wai dan Najeriya me yake so a mai so yake Buhari ya ba shi kudi ya sa a jiwu? To ya kamata dai gaskiya idan an yi abin da ai Allah subhanahu wataala ya ce idan yayi abu kai ba, to Allah zai ƙara maka, idan kuma ka kushe sai ka daddana azabar shi. Dan haka ya kamata dan adam idan ya lura da abin da akai abu yayi daidai, to ya kamata kokari ya yaba. Mu muna addu'a Allah ya ƙara Malam Muhammadu Buhari lafiya, kuma Allah ya ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya.
To mun gode sosai Musan Garo, bari mu je mu babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Wake kan layi.
Kuna magana da Jamilu mai Otis Fati.
To Malam Jamilu.
To ni maudu'ina a yau shine General Muhammadu Buhari, a gaskiya a cikin shekara biyu nan mun ji daɗin mulkin sa. Saboda nayi abubuwa cikin shekara biyu nan, ni dinnan kaina wanda yake shekara 16 da suka wuce zai same shi ba. Saboda haka muna masa fatan alheri, muna fatan Ubangiji Allah ya ƙara mana lafiya, ya ƙara mai kaunarsa ma lafiya, da ku kanku ma'aikatan gidan rediyon Amurka da kuke ba mu dama mu bayyana ra'ayoyinmu.
To mu ma muna muku wannan addu'ar, mun gode ma kowannen ku da ya bada gudummawarsa, da kuma Allah isa Allah ya karba addu'ar ku ga shugaban ƙasa da kuma Najeriya baki ɗaya. Mun gode. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kasar Zambia ta kasance kasar Afrika ta farko da ta sami tsallakewa zuwa zagaye na biyu na gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 20, da yanzu haka ake fafatawa a kasar Koriya ta Kudu. Zambia ɗin ta yi waiwayin baya ne ta rama ƙwallaye biyun da kasar Iran ta jefa mata, ta kuma doke ta da ci 4-2, lamarin da ya ba ta damar tsallakewa daga rukuninsu na C. To sai dai kasar Afrika ta Kudu ta kuma shan kashi karo na biyu a gasar, inda kasar Italiya ta doke ta da ci 2-0. Wannan sakamakon na nuna alamun yiwuwar kasar ta yi wa Jirod daga gasar tun daga matakin rukuni-rukuni. A wasanta na farko dai ta sha kashi ne a hannun Japan da ci 2-1 a ranar Lahadin da ta gabata. Kasar Ghana ta cire sunan Christian Atsu daga jerin 'yan wasa 30 da za su buga wa kasar wasan neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar Afrika da kasar Habasha. Atsu ɗan shekaru 25 yana daga cikin zaratan 'yan wasan kasar da koci Kwesi Appiah ya jefar da su a kwandon shara a dawowarsa ta biyu a shugabancin kungiyar kasar. Haka kuma ba wani takamaiman dalili da aka bayar na cire Atsu ɗin tare da zaratan 'yan wasa irin su Mubarak Wakaso da Emmanuel Ageman Badu da kuma Razak Brema. Appiah ya saka ƙarin 'yan wasan cikin gida har guda 7 a wasan, waɗanda kuma za su buga wasannin sada zumunci da ƙasashen Amurka da Mexico. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Ga shirin muryar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. A yayin yanzu da duniya take haɗe, ƙwayar halittar cuta ka iya zagaya duniyar cikin 'yan sa'o'i 36 kacal. Cuɗanya tsakanin dabbobin dawa da na gida da ma mutane na iya haifar da sabbin cututtuka. Cunkoson mutane a manyan birane da bulaguro da jiragen sama daga ƙasa zuwa ƙasa hanyoyi ne na yaɗa cuta a duk faɗin duniya cikin 'yan kwanaki ƙalilan. Halittun ƙwayar cututtuka da guba daga halitta ka iya gurɓata tattalin arzikin wurare ta yadda rayuwar al'umma da dabbobi da ake kiwo za su shiga wani haɗari, kamar yadda Catherine Inslee ta rubuta a shafinta na shahi a kafar yanar gizo. Inslee ita ce mataimakiyar darakta a ma'aikatar harkokin wajen Amerika da ke kula da ofishin haɗin kai don rage barazanar cututtuka. shi ofishin yana karkashin hukumar tsaron ƙasa da ƙasa da hana yaduwar cututtuka ne. Bacin yiwuwar haddasa cuta nan da nan, ƙwayoyin ka iya zama sanadiyar bullar cututtuka na wani tsawon lokaci har su kawo rashin lafiya da yiwa tsaron ƙasa da ƙasa barazana. Domin daƙile cututtuka, ko da ma sun kunno kai, wajibi ne duniya ta san hanyar gano ƙwayoyin cuta da wuri, da yadda za ta tunkare ta ta hana yaduwar cututtuka ko wasu halittu ko gubar halitta a duniya. Dalili kenan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka take kashe kuɗaɗe akan tsarukan da suke taimakawa wurin kiyaye yadda ake yin amfani da halittun a duk faɗin duniya. Hakan na nufin kare yaduwar cuta da kuma wasu halittu da guban halitta a duk faɗin duniya. Kawancen Amurka da ƙasar Algeria domin horar da waɗanda suka ƙware a yadda ake kiyaye halittun na cikin wannan shirin. Masana kimiyya da ƙwararru da ke aiki a ma'aikatar kiyaye lafiyar jama'a da dabbobi ta gwamnatin Algeria sun amfana da horon domin taimaka masu su ƙware kan yadda za su kula da halittun da guba halitta. Kamar yadda mukaddashiyar Director Isli ta rubuta, abu mafi mahimmanci, ‘yan Algeria da aka horas sun samu ƙwarewar tsara mahajan kwasa-kwasan da suka yi la'akari da bukatun ƙasarsu kuma suka aiwatar da su da kansu. Masana kimiyya da ke da rajin kare lafiyar duniya, tsarin dama ne na musayar labarai da abubuwan da suka koya daga junansu. Suna fuskantar ƙalubale daban-daban a yanayinsu, amma haɗin kawunansu domin fuskantar ƙalubale da kuma hana aukuwar bala'i na cikin abubuwan da suka fi ba mutum sha'awa a aikinsu. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka na alfaharin goyon bayan ƙoƙarinsu wanda ya rage yaɗuwar ƙwayar cututtuka a duniya, kuma ya ƙarfafa tsaron kiwon lafiya a duniya kamar yadda mukaddashiyar Director Insley ta rubuta. Shirin Murar Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Gaishe ka, yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa shugabannin kungiyar kawancen tsaron NATO lacca akan yadda ba su biyan kasan kuɗin da ya kamata akan sha'anin tsaro. Ya kuma ce kamata ya kungiyar ta mai da hankali akan yaki da ta'addanci. Da yake jawabi gaban shugabannin kungiyar a birnin Brussels, shugaba Trump ya ce dole ne kungiyar NATO ta mai da hankali matuƙa akan yaki da ta'addanci da batun baki ƴan gudun hijira da kuma barazanar Rasha da kuma ta gabashi da kudancin iyakokin NATO. A yanzu haka ana rike da mutane 8 dangane da harin bom ɗin kuna bakin wake da aka kai a daidai lokacin wani wasan wata mawaƙiya a birnin Manchester na ƙasar Ingila, ciki har da wasu mutane 2 da aka damƙe a lokacin sumame yau Alhamis. An kuma saki wata mace ba tare da tuhumar ta da wani abu ba a bayan da aka kama ta jiya Laraba lokacin sumame akan wani gida da ke arewa da birnin na Manchester. Fiye da shekaru 50 kenan ake tunawa da ranar 25 ga watan Mayu a faɗin duniya, musamman ma a nahiyar Afirka, don bikin tunawa da kasancewar nahiyar da haɗin kanta. Wannan ita ce ranar da aka kafa ƙungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka da ake kira OAU a takaice, wadda a yanzu ake kira ƙungiyar tarayyar Afirka, wato ranar 25 ga watan Mayu na shekarar 1963.
To jama'a, da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Saida Hamdun wadda ta haɗa mana sautin da injiniyan Mr. Shadrack, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu.